Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Zahra Aminu Fagi. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 23 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Ana sadar zababben shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana sunayen mambobin majalisar zartarwarsa na farko a gobe Talata. Biyu daga cikin manyan masana binciken cutar coronavirus na Amurka sun faɗa a jiya Lahadi cewa ba su da damuwa idan an yi musu kowace daga cikin allurar rigakafin da ke matakin bincike na ƙarshe, amma kuma sun nuna damuwa game da ci gaba da shakku da jama'ar Amurka ke nunawa. To a gefe guda kuma har ila yau kamfanin AstraZeneca da safiyar yau Litinin ya ce gwaje-gwajen allurar rigakafin ta COVID-19 a Burtaniya da Brazil sun nuna cewa yana da matukar tasiri wajen hana kamuwa da cutar.
To har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya masu sharhi na ci gaba da yin tsokaci dangane da bayanan da ke nuna cewa za a kwashe shekara 5 kafin a kammala aikin hanyar Kano Kaduna zuwa Abuja.
Magana ta gaskiya, gwamnati ta fito ta yi wannan maganar aikin hanyar bisa haƙƙin gaskiya da gaskiya shine a saki kuɗin da za a yi ayyuka a kuma sa ido ga waɗannan kamfanonin da suke ɗaukar wannan aiki.
A jamhuriyar Nijar kuwa, yayin da ake ci gaba da rabon katin zaɓe a faɗin ƙasar, ɗan adawa da masu rajin kare demokradiyya sun fara nuna shakku a game da sahihancin hancin katin wajen kauce ma kuɗin zaɓe.
Mu ɗauki misali zaɓe na shugaban ƙasa. Babu inda za a rubuta cewa ka yi zaɓe. Kenan in ka zaɓa cikin wanga biro kana iya koma wani biro ka je ka yi zaɓe.
To sunan ɗan adawa ai Nijar yau duk abinda ake yi ba sai da shi ba. Nijar kin ma ba sai da ita ba balle katkin da ake yi.
Sannan muna tafa da shirin ilimi ga kudin adam wanda Yusuf Aliyu Haran da zai gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma fa duka shirin fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ana sadar zababben shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana sunayen mambobin majalisar zartarwarsa na farko a gobe Talata, inda rahotanni suka ce har da tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a matsayin zabinsa da zai jagoranci ma'aikatar. Blinken yana da kusanci da Biden bayan da ya aiki a manyan mukamin tsaron kasar a lokacin da Biden yake mukamin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin Obama. Da yammacin jiya Lahadi, kafofin yaɗa labarai da dama suka rawaito naɗin nasa. Har ila yau daga cikin waɗanda ake saran zai zaɓa akwai Linda Thomas Greenfield, tsohuwar ma'aikaciyar sakatariyar harkokin wajen Amurka a Afirka, a matsayin wacce Biden ya tsayar da za ta zama jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, da Jake Sullivan a matsayin mai baiwa Biden shawara kan harkokin tsaro. Yayin da Biden ke shirin zama shugaban Amurka na 40 da shida idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Har yanzu Trump ya ki amincewa da shan kayi. A jiya Lahadi, shugaban Amurka ya fadawa mabiyansa ta kafar Twitter cewa za a ga dimbin ƙuri'un da aka tafka maguɗi, ku kwaci haƙƙinku ƴan Republican. Biyu daga cikin manyan masana binciken cutar coronavirus na Amurka sun faɗa a jiya Lahadi cewa ba su da damuwa idan an yi musu kowace daga cikin allurar rigakafin da ke matakin bincike na ƙarshe, amma kuma sun nuna damuwa game da ci gaba da shakku da jama'ar Amurka ke nunawa. Waɗannan rigakafin suna da matuƙar tasiri, inji Monsif Law, babban mai ba da shawara a fannin kimiyya na Operation Warp Speed, shirin gwamnati Amurka na samar da allurar rigakafin coronavirus. Ya fadawa shirin This Week na tashar talabijin na ABC cewa bana jin kodar dangane da yin wannan allurar rigakafin. Allurar rigakafin da kamfanin magunguna na Pfizer, BioNTech da Moderna suka samar daban-daban sun nuna ingancin yin aiki da kashi 95 a gwaje-gwajen da aka yi, kuma yanzu suna jiran amincewar gwamnatin Amurka don amfani da su gaba ɗaya yayin da ake samun karuwar dubban masu kamuwa da cuta a Amurka a kowace rana. Amma binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya nuna cewa kusan Amurkawa 4 cikin 10 sun nuna shakku kan yadda za a yi musu wannan allurar. To a gefe guda kuma har ila yau kamfanin AstraZeneca da safiyar yau Litinin ya ce gwaje-gwajen allurar rigakafin ta COVID-19 a Burtaniya da Brazil sun nuna cewa yana da matukar tasiri wajen hana kamuwa da cutar ba tare da kwantar da mutane a asibiti ko shigar da su cikin mawuyacin hali ba a cikin dukkanin gwaje-gwajen da aka yi. AstraZeneca ya gwada nau'ikan rigakafin guda biyu. Rigakafin guda daya ya nuna ingancin allurar da kashi 90, na biyu kuma ya nuna ingancin allurar da kashi 70. Za mu ci gaba da tara bayanai da dama kuma za a gudanar da ƙarin bincike tare da tabbatar da sahihanci da kuma kafa tsawon lokaci na kariya, inji AstraZeneca a cikin wata sanarwa a yau Litinin. Waɗannan bincike sun nuna cewa muna da maganin allurar rigakafi wadda zai cece rayuka da dama. Farfesa Andrew Pollard, babban mai bincike na gwajin allurar rigakafin a Oxford, ya faɗa a cikin wata sanarwa.
Tuwa gaida Zahar Aminu fage wacce za ta sake dawa nan ba da jima ba domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To da farko, bayan da aka gudanar da kwarekwaren taro da masu ruwa da tsaki, har ma jama'a suka nanata buƙatar gaggauta kammala aikin gyaran hanyar Kano Kaduna zuwa Abuja. Da kuma bayanin da ministan ayyuka Babatunde Fashola ya yi na cewa aikin zai kwashe kimanin shekara 5 kafin a kammala shi. Jama'a na ci gaba da yin tsokaci dangane da wannan al'amari. Daga cikin dalilan da gwamnatin tarayya ta bayar akwai yanayin tsawon hanyar wanda tace yana daga cikin abubuwan da za su haifar da jinkirin. To sai dai Honorable Nasiru Garba Danti da ke zaman tsohon dan majalisar dokokin Najeriya ya yi fashin baki dangane da abin da yake ganin gwamnati ya kamata ta yi domin kammala aikin cikin hanzari, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kuri.
Idan ga damuwa ga abin da ya zo na NSAS nan da ya zo ya kawo rigima, ya kawo tashin hankali ma gwamnati cikin yadda da mutane su to ɗan arewa su abin da yake damun su kullun ana kashe su, an hana su su je gona, an hana su su je kasuwa, an hana su je asibiti, an hana su su yi zumunci, komai an hana su. Kuma gwamnati bata bada damuwa akan wannan ba, su abin da suka fito to idan an ci a NSAS su kuma a kawo ƙarshen wannan security din. To gwamnati sai ta duba ta ga cewar wannan hanya tana ɗaya daga cikin dandali da ake samu wannan security. Yaya za a yi a kwantawa da 'yan arewa hankali? Ya za a yi su san cewar gwamnati fa yanzu ta san kama su da ake kashe su da ake abin damuwa ne a jin su? Shi yana nuna musu cewar wannan hanyar fa tunda tana bada gudunmawa muna kanta, ba mu manta da ita ba, muna iya kokarin mu. Magana gaskiya ba haka bane. Abin da aka yi tun da farko shekara 3 ina jin in ba manta ne ba, aka ce za a yi gama wannan hanyar. Lokacin da aka ba shugaban kasa shawarar ya zo yayi flagging off na wannan aikin,
kaddamar da aikin
hanyar Kano zuwa Zaria zuwa Abuja, mun riga mun san an riga an yi passing budget, kasafin kuɗi ba ta ciki, dole ne a tafiyar hanya. Idan shekara 3 nan kusan sun kusa gama ba a yi ba, sai ka duba ka ga cewar maganar da ya yi ta shi ne tunda ba gwamnati sadaka za a yi mata ba, kuɗi za ta biya. Sai mu koma mu ga cewar nawa aka kashe wannan hanya, gaba ɗaya shi budget ɗin wannan kasafin kuɗi na ƙasar nan percentage nawa aka yi, tabbatar aka aiwatar da shi, yadda ake handling ɗin wannan aiki na Kano Zaria Kaduna Abuja, haka gwamnati take riko da aikin da ake na expressway na Ibadan zuwa Lagos, ko kuma haka ake wa aikin gwamnati da suke cikin Lagos na waɗannan bridges inda ake musu yara, haka ake yi, haka ake releasing din kuɗi, haka gwamnati ta maida hankalinta? Ba haka ake yi ba. Har alƙawari ake musu, ake bugun abin nan, ake cewa an saki kuɗi biliyan kaza, an saki biliyan kaza. Magana ta gaskiya, gwamnati ta fito ta yi wannan maganar aikin hanyar bisa haƙƙin gaskiya da gaskiya, shi ne a saki kuɗin da za a yi ayyuka, a kuma sa ido ga waɗannan kamfanonin da suke ɗaukar wannan aiki.
Kamar idan akwai wannan aniya ɗin da sa himma, za a yi a gama a shekara ɗaya ko shekara ɗaya da wani abu kenan, kamar yadda su mutane lokacin da aka yi taro a Kaduna da su jami'an gwamnati tarayya aka nema.
Shin wannan hanyar da muke magana ta, wai ta General Ibrahim Badamasi Babangida shi wannan hanyar da farko. Wannan fa ba sabuwar hanya bace, gyara ne zai. General maintenance ne abin da suke kiransa, shine zai.
Garambau
ne zai mata. Shekara uku zuwa uku da wani abu dai. Shi ya dauka gaba ɗaya ma aka yi ta aka yi komai da komai. Yanzu yaya za a yi a zo a ga mana a ce wai an yi shekara biyu uku ana yi a baya, kuma a ce sai nan shekara biyar za a yi. Za a kammala abin da ka yi shi sabo a shekara uku da wani abu, ko a ce ma shekara hudu, yanzu za ka zo ka yi gyaransa, ka yi shekara uku kana yi, kuma yanzu ana maganar sai ka yi shekara biyar.
Honorable Nasiru Garba ɗan ce kenan. Yanzu kuma ga labaran duniya a karo na biyu.
Kafofin yada labaran Isra'ila sun rawaito a yau Litinin cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kai wata ziyarar sirri a jiya Lahadi zuwa Saudiya don tattaunawa da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Rahotanni sun ce wakilan Isra'ila sun hada da Yossi Cohen, shugaban hukumar leken asiri Isra'ila ta Mossad, sun kuma ambato na'urar da ke bin diddigin jiragen sama wacce ta nuna wani jirgi mai zaman kansa yana tafiya daga Tel Aviv zuwa Neon da ke Saudi Arabia, wanda aka ga ya dawo bayan sa'o'i kaɗan. Ofishin Netanyahu bai yi wani bayani ba game da wannan tafiya. Ita ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka bata ambaci Netanyahu cikin sanarwar ta ranar Lahadi game da ganawar Pompeo da Muhammad bin Salman wanda ya gudana Anion. Pompeo ya ziyarci Isra'ila a makon da ya gabata, ya kuma taya Netanyahu murnar yarjejeniyoyin kyautata dangantaka da Isra'ila ta kulla da Bahrain, Sudan da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Shi dai Pompeo ya buƙaci Saudiya da ta daidaita alaƙarta da Isra'ila ita ma. An cakke wasu fitattun 'yan rajin kare demokradiyya su uku a ranar Litinin a Hong Kong bayan da suka amsa laifin da ake zargin su da shi dangane da wata zanga-zanga a wajen headquarter 'yan sanda a watan Yunin da ya gabata. Joshua Wong da sauran membobin kungiyar siyasa ta Dumisisto da aka rusa a yanzu, Ivan Lam da Agnes Chow, dukkansu 'yan shekaru 20, sun amsa laifin ne bisa shawarar lauyoyinsu. Basu amsa laifin bisa tuhuma ta uku da aka yi musu ba da ta shiga haramtacciyar zanga-zangar da sanin su, bayan da masu gabatar da kara suka gaza gabatar da wata hujja. Mutanen uku za su iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara biyar idan aka koma zaman shari'ar wacce aka dage sai zuwa ranar biyu ga watan Disamba.
Kuma da yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger, inda yayin da ake ci gaba da rabon katin zabe a fadin kasar, yan adawa da masu rajin kare demokradiyya sun fara nuna shakku a game da sahihancin wannan kati, saboda a ce wasu alamu na nuna cewa katin bai tanadi matakan kauce ma gudun zabe ba, ikrarin da mahukuntar kasar suka musanta. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Burma ya aika mana da ƙarin bayani.
Vient de retirer ma carte d'électeur, j'en suis vraiment heureux.
Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu kenan lokacin da ya karbi katin sa na zabe a ma'aikatar magajin garin Yamai, yana mai nuna farin cikin samun wannan kati. Shugaba Isuhu ya yaba wa hukumar zaben kasar saboda a cewar sa ta yi nasarar ketare dukkan wani siradi tun daga farko har izuwa wannan lokaci mai muhimmanci ga tsare-tsaren zaben da za a gudanar a watan gobe.
Rien ne s'oppose à ce que les différents scrutins se déroulent aux dates prévues.
En Niger kimanin miliyan 7 da rabi ne aka kista cewa sun yi rajistar zabe, wanda a karon farko za a yi amfani da kati mai hoton mutum da zanen yatsu da nufin dakile dukkan wani yunkurin satar zabe. Tuni dai wasu 'yan kasar suka fara zuwa wuraren da aka keɓe domin karɓar katin. Ga wasu mazaunan unguwar Yantala.
Yau na zo ne in dauki katin zabe, kuma na same su ba da wahala ba, komai ba, ban sha wahala komai ba, wallahi ga sunan na same su uku. Dannau da na mai daci na kuma da diyaka.
Jama'a goka da himma.
Yace mutane na tururuwa domin karɓar katocinsu, sai dai matsalar ba sa bin layi. kowa so yake take yanki a bashi katinsa. A haka ana takurawa ma'aikata kai dai abun sai hakuri
dan gore muka imin suru intellectual
sama da miliyar 40 na sefa ne gwamnatin ta Niger ta ware domin ayyukan rajistar zabe da buga katoci kungilar da hukumar zabe ta kasa sai ni ta hannuntawa kamfanin Jemalto na kasar Netherlands sai dai yan adawa na cewa suna da shakku akan sahihancin wannan kati. Muhammadu Meduka jigo ne a jam'iyyar Model Lumana ta ƴan Amayya.
Mu dauki misali zabe na shugaban kasa. Babu inda za a rubuta cewa kai zabe. Kenan in ka zaba cikin wanga biro kana iya ka koma wani biro ka je kai zabe saboda ga katin babu inda za a rubuta kai zabe kuma babu inda ake shigar da ita nan a nuna cewa an yi zabe da ita balle in ka sake saka ba ta yi. An yi tsari na a yi sata yadda duk wanda mutane ke zato.
Haka su ma ƴan rajin kare demokradiyya irin su Dambaji Son Allah na kungiyar Kadet ke da ra'ayi makamancin wannan.
Karta din ita da kanta in an tsaya an yi ta fisibilillahi wadda doka ta tsara karta ce mai muhimmanci. To ka gani arhin nata daidai sai dai a daidai zuwa. Ka ga ƴan siyasa ka gani nan. Dubaran su dubu ne.
Yankunan jin ta bakin jami'an hukumar zabe akan wannan korafi bai yi nasara ba. To amma daga bisani na dauki ra'ayin Asmanu Muhammadu na jam'iyyar Independence Tarayya mai mulki.
To sunan na adawa ai Niger yau duk abin da ake yi ba sai da shi ba. Niger ke ma ba sai da ita ba balle kartikin da ake yi. Su sun saka kansu ba a tiya zabe. Kartikin nan yana akwai hoton mutum bisan shi. Akwai sunan shi akwai komai yadda ka san kartin national na dindinte akwai numeron bureau de vote kin zaka zabe so guda zakai zabe baka iya taya wani bureau de vote kai kai zabe da shi
a ranar 13 ga watan Disamba 2020 ne za a gudanar da zaben kananan hukumomi a da'irori 266 na wannan kasa yayin da za a gudanar da zaben ƴan majalisar dokokin kasa hada da zagayen farko na zaben shugaban kasa a ranar 27 ga watan Disamba. Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To gaida Sule Mumuni Barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar din za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan ga Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi.
Ilimi garkuwar dan Adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare fatan kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon zamu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata akan hanyoyi da matasa masu sha'awar fada da kaifin basirar da Allah ya musu a fannin fasahar zamani. Shugaban hukumar bunƙasa fasahar zamani ta NIDDA Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi yana mai cewa babu wani ɗan ƙasa da za a bari a baya musamman a wannan ƙarni na 21 da ake ciki.
So in ka duba ya lullika abin da Najeriya ta samu wajen kashi 20. So sai muka ga to ya za a yi amfani da irin waɗannan fasaha da suka yi da shi mu ma a Najeriya ne. So sai muka fara da wani abin kamar gwaji wanda muka fara shi a farkon shekarar nan a jihar Jigawa. Mai kaibi mutane guda 130 aka musu training na yadda za su yi amfani da fasahar zamani su bunƙasa abubuwan nomansu da yadda za su yi amfani da wannan fasahar zamani su rinka bitar abubuwa a tsakaninsu saboda mun ba su wayoyi mun ba su internet an ba su abubuwan da za su karanta da idan gonarka akwai abu za ka gani ka faɗa ɗan uwanka yayin nashi a ciki akwai har ma bayanai na gonar ansa wanda yanzu in ka ɗauko abin ka duba kana nan za ka iya ga gona a Jigawa me ake yi a ciki. So sannan akwai kuma kamar masu ba da tallafin gona a ciki masu sai da taki akwai kamfanin nukan waya kamar mun yi amfani da kamfanin MTN mun yi partner da su, akwai kamfanin nikan fasaha zamani da su ma duk suka zo suka taimaka ne dan a tabbatar an yi wannan abu. Da muka yi wannan muka ga an yi nasara. Yanzu kafin karshen shekarar nan muna so mu sake horas da mutane 450 su ma duk a harkar wannan. So bayan haka kuma duk saboda su mutanen karkara su samu akwai wani cikin DCN taswira mu akwai abin da muke kira da digital inclusion. Ya za a yi kaskaiwa mutanen karkara su ma waɗannan abubuwan fasaha zamani don su dora. So muna zuwa karkara mu bude abin da ake kira community training centers. Wani lokacin za mu gina mu sa na'ura mai kwakwalwa a sa internet a rinka yi wa horas da mutane. Wani lokacin akwai wanda muke kira digital job creation centers wanda muna kai wa ko makarantun gaba da primary ko kuma haka community din shi ma a basu, inda mutane za su iya zuwa su yi amfani da wannan su samu ilimi na fasaha zamani da sauransu.
Gurguje za a iya cewa idan aka duba za a kasashen da suka ci gaba yanzu za a ga matasa su ke jan ragamar duk wani abu da ya shafi fanni na fasaha da kimiyya. Har ya zuwa yaushe kuke tunanin Najeriya a cikin wannan tsare-tsare da kuke da shi za a kai wannan mataki da matasan Najeriya su ma za su kai su ke jan ragama wadda ta shafi fannin kimiyya da fasaha?
To yanzu ma an tambayan zan iya ce ma matasa su suke jan ragama a Najeriya. Saboda su Najeriya na farko ɗaya daga cikin mataki na damammaki yawa shi ne za ka ga mutanen Najeriya matasa ne. Sama da kashi 60 na 'yan Najeriya ba su kai shekara 30 ba. Duk wani mutum da yake ƙasa da shekara 30 kuma ana kiransu digital native a zamanin kimiyyar fasaha. Ya sa za ka ga in ka je yaran ka ɗan shekara 2 yanzu waya sai ka ga ya buɗe ya shiga har gurin da zai yi kere wanda maybe kai mai wayar ma baka sani da shi ba sai ka ga kana mamaki. So saboda wannan 'yan Najeriya wasu matasan suna da wannan shauki na abin. Shi yasa za ka ga wasu matasan wanda ma za ka ga ba suna karkara suna abubuwa da yawa da in ka fita da su a duniya za ka ga an jinjina musu. Kamar a watan goma da ya wuce shekara ta 2009 akwai wani yaro da muka gano shi a Katsina wanda mun gano shi ne ta hanyar wani tsare-tsare da muke kiransu startup. Irin muna zuwa haka jahohi mu tara matasa masu ilimin fasaha zamani mu ce kowa ya zo mana bayanin me ya iya me yake da shi. Daga nan sai mu zaɓi waɗanda suke da hazaka a cikinsu sai mu je mu musu wata horaswa ta musamman sai mu taimaka musu mu ga yadda su yi bunƙasa wannan abubuwansu. So shi wannan yaro a Katsina yake ko ma digiri bai gama ba amma ya yi kirkiro wani abu da yake kira sneaky guy. Irin wani abin ne na fasman haja wanda idan ka shiga kamar gun sai da kayayyaki in kai wani abu kamar irin dan wannan ɗauke-ɗauke da wasu za su shiga su yi. So ita wannan manhajar idan daga motsin mutum za ta gane yana so ya yi ɗauke-ɗauke ne ko zai yi wani abu sai ta haɗa masu gadi su zo su kama shi. So ya yi amfani da abin da ake kira artificial intelligence ya yi wannan manhaja.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar bunƙasa fasahar zamani Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen daidaita muku sautin shirin sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Kuhuta lafia.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi suke morewa.
To a gaida Yusuf, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Yace salon VOA Hausa, ya kamata gwamnati ta yi amfani da salon yakar kungiyar Boko Haram wajen yakar ƴan bindiga a jihohin Kaduna, Katsina da Zamfara. A ƙarshe, ina addu'ar Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu. Sai sako daga Shehu Adamu Rajau yace a gaskiya ya zama wajibi gwamnatin Najeriya ta yi babban yunkuri domin magance matsalar tsaron da ke neman kasara mana ƙasa, domin faga alama lamarin na neman gagarar kundila. Allah ya kyauta mai kawo mana mafita. Amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo, jihar Bauchi. Yace salon VOA Hausa, muna kira ga hukumar zaben Burkina Faso da ta yi adalci wajen fidda sakamakon zaben da aka gudanar, da fatan ƴan kasar za su amince da wanda Allah ya baiwa shugabancin kasar. A sakon haɗin gwiwa daga Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada suka ce salon VOA Hausa, da fatan kuna lafiya, Allah ya sa haka. Amin. A madadin al'ummar karamar hukumar Barikin Ladi ta jihar Filato, muna kira ga ɗaukacin al'ummar ƙasar Burkina Faso da su yi wa Allah da Annabi su yi zaben shugaban ƙasarsu cikin kwanciyar hankali da lumana, domin gujewa duk wani tashin hankali da zai biyo baya bayan fidda sakamakon wanda ya lashe zaben ƙasar. Sai wani sakon haɗin gwiwa daga Sani mai lange-lange ya wuri da Usman Takalafiya, suka ce muna kira ga kungiyar malamai ta ASU da ta yi haƙuri da gwamnatin Najeriya na biyanta kuɗi naira biliyan 65, ganin cewa a duniya zai yi wahala mutum ya samu abin da yake so 100%. Da fatan Allah ya sa a dace. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, yace salon VOA Hausa, ya kamata gwamnatin Zamfara ta ajiye batun sulhu da ƴan bindiga kawai, ta yi amfani da ƙarfin soji a yakin, domin suna yin amfani da sulhu ne wajen ci gaba da aika-aikarsu. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu, a kullum godiya muke yi.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Sadar zababben shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana sunayen mambobin majalisar zartarwarsa na farko a gobe Talata, inda rahotanni suka ce har da tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a matsayin zabinsa da zai jagoranci ma'aikatar. Blinken yana da kusanci da Biden bayan da ya aiki a manyan mukamin tsaron kasar, a lokacin da Biden yake mukamin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin Obama. Biyu daga cikin manyan masana binciken cutar coronavirus na Amurka sun faɗa a jiya Lahadi cewa ba su da damuwa idan an yi musu kowace daga cikin allurar rigakafin da ke matakin bincike na ƙarshe, amma kuma sun nuna damuwa game da ci gaba da shakku da jama'ar Amurka ke nunawa. Waɗannan rigakafin suna da matuƙar tasiri, inji Monsif Law, babban mai ba da shawara a fannin kimiyya na Operation Warp Speed. Shirin gwamnatin Amurka na samar da allurar rigakafin coronavirus ya faɗa wa shirin This Week na tashar talabijin na ABC cewa ba na jin koɗar dangane da yin wannan allurar rigakafin. To a gefe guda kuma, har ila yau kamfanin AstraZeneca da safiyar yau Litinin ya ce gwaje-gwajen allurar rigakafin ta COVID-19 a Burtaniya da Brazil sun nuna cewa yana da matukar tasiri wajen hana kamuwa da cutar ba tare da kwantar da mutane a asibiti ko shigar da su cikin mawuyacin hali ba a cikin dukkanin gwaje-gwajen da aka yi.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a gugun Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Zahar Aminu fagewar cikitiya ne gabatarwa, sai kuma Judy Jesus Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kasance lafiya, amma kada ku yi nisa, domin ga shirin yau da gobe.